a bayanin da kai na cewa ake caso shigar tasiri, abin da bayani ya nuna bayanai na kimiyya ko kuma na sanin halayyar wannan cutar ta coronavirus shine shi kwaya-kwaya cutar da ana daukar ta hanyar shakar wani feshi da yake fita daga bakin mutane yayin da suka yi magana ko suka yi numfashi ko kuma suka tare ko atishawa yayin da suke dauke da cutar. Idan mutum yana kusa da wanda yake da cutar a ƙasa da mita 1 zuwa mita 2 ko a ce ƙafa zuwa ƙafa 6, so wannan cutar mutum zai iya shaƙa ya kamu da cutar. Saboda haka abu da aka gano cewa yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cutar shine mutane su riƙa nesa da juna, inda ba za ka san waye ke dauke da cutar ba kuma waye ba shi dauke da cutar. Abu mafi muhimmanci shine duk inda mutane suke da taro ko suke zaune guri ɗaya su riƙa ba junansu tazara na kaman wannan mita 2 zuwa ƙafa ko kuma ce mita 2 ko kuma aƙalla ƙafa 6. Kowane mutum ya fi fahimta kusan dai abu ɗaya ne. Saboda haka zai dakile batun cutar, sannan kuma mutane su riƙa wanke hannunsu akai akai, shi ma yana taimakawa wajen hana yaduwar cutar.
To daktar, akwai ƙasashe da dama a nahiyar Afirka da wannan cuta bai ta ɓulla ba, misali jamhuriyar Nijar. Kamar irin waɗannan ƙasashe, waɗannan matakai kamata su riƙa ɗauka?
To gaskiyar magana shi ne mun ga kasashen da ba su rufe iyakokinsu ba kuma sun iya dakilewa, wayansu kuma sun rufe. Babu wata takamaiman ansa da zan ce a game da wannan. Kowace ƙasa tana duba iya halin da take ciki da kuma iya hatsarin da take ciki na kamuwa da wannan ko harbuwa da wannan cutar, sai su ɗauki matakin da ya dace da su. Abu mafi a'ala dai shi ne wanda muka tabbatar cewa ya nuna cewa yana yin tasiri shi na ɗaya dai a wayarmu da mutane kai. Mutane su san taya ake harbuwa da wannan cutar kuma taya mutane za su kare kansu da sauran al'umma da karbuwa da wannan cutar. Abu na biyu shi ne wanda yake da muhimmanci shi ne hukuma ta sanar da mutane su rage cuɗeɗeniya. Tarurruka irin na addini ya kamata a ce a yanzu halin da ake ciki ƙasashe da yawa sun daina ko kuma gwamnati ta yi doka a daina irin waɗannan tarurruka, ko a masallacai ko a majami'u mutane su riƙa yin ibada a gida. Sannan in ka fita ka tabbata kana ba da tazara kamar na mita 2 tsakanin ka da shi, saboda zai wuya ka shaƙi numfashi ko kuma ka shaƙi maganan da yake ko kuma tari ko atishawa. Idan mutane sun yi atishawa ko tari su kare fuskansu. Abu nake sa tambayan ka na cewa me ƙasashe ya kamata su yi, ƙasashen da ba su kamu ba da kuma ƙasashe irin Najeriya da suke da 'yan kamar mutum takwas yanzu aka ce ko mutum takwas ne abinda dai alƙalma suka nuna da sauran ƙasashe na Afirka abin da ɗaya ne za su ɗaya dai dole ne su tanaji matakai na gaggawa. Me za a yi idan an samu yawan jama'a sun taru da wannan abun? Abu na biyu kamar yadda na ƙara maimaita shi ne a wayar ma mutane kai.
To daktar, yanzu kamar an mutum ya killace kanshi a gida, ya mu'amalarsa za ta kasance da sauran 'yan uwansa, wala Allah mata ko miji ko ƙanne ko yayyu da sauransu?
Abin da ya mafi ala shi ne na ɗaya dai kafin mutum ya killace kanshi tabbatar cewa an sanar da hukuma cewa yana tunanin yana ɗauke da wannan cutar. Sannan kuma an yi gwaji kafin a yi mai gwaji ɗin zai killace kanshi kuma ya sanar da iyalan shi cewa yana tunanin cewa yana ɗauke da wannan cutar. Saboda haka sai a samu wani ɗaki da wanda bai kusanci da mutane ba, yanda za a riƙa mu'amala da mutane. Sannan kuma abu na biyu shi ne su a cikin iyalan shi a iya zaɓen wanda ya fi lafiya na tashi ko matashiya wanda ba alamun ciki ko ana goyon yaro ko makamancin haka, da zai zama shi ne yana ba shi kulawa.
Saboda me ne kace a nemi matashi kamar mai ƙarfi a jika?
Saboda bayanan da ke faruwa shi ne idan mutum ya haura shekara 60, mutanen da suka zama wannan cutar ta fi musu illa ko kuma suka fi zama ta fi musu zaki, za ka ga mutane ne wanda suke da nisan shekaru sun haura shekara 60 da wani abu zuwa sama 70-80. Sannan abu na biyu mafi muhimmanci da ya kamata a lura da shi shine bibiya da tabbatar cewa an gano duk wanda suka yi mu'amala da wanda ya samu aka yi mai gwaji aka tattar ya harbu da wannan cutar. Idan ƙasa ba ta da halin yin asibitin da za a killace mutane, to a iya samun wani guri na musamman da za a iya cewa an tanaji gadaje da kuma guraren da za a killace mutane. Idan kasa ba ta da halin haka, to a iya yin mutane wanda ciwon su bai tsanani ba su killace kansu a gida, amma ya zama da cewa hukumomi suna bibiyar su sanadin lokaci, ana iya kiransu a tabbatar ya halin da suke ciki ko suna buƙatar wani kulawa.
Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne jaridar Premium Times ta rawaito cewa wata tashar rediyo mai zaman kanta mai suna Albarka Radio da ke jihar Bauchi ta kori babban jami'inta, wato General Manager mai suna Alhaji Musa Waziri Hardawa, saboda yin wani bincike kan badaƙalar kwangilar naira biliyan 3 da miliyan 600 da ta shafi gwamnan jihar Bala Muhammad. To sai dai tsohon General Manager ɗin gidan rediyon ya zargi kafar yaɗa labaran na Premium Times da ke yaɗa labaransa ta hanyar yanar gizo cewa ta cakuɗa tattaunawar da suka yi da shi, domin kuwa bai ce gidan rediyon Albarka FM mai zaman kansa ya kore shi daga aiki ba. Hasali ma shi ne ya ajiye aikin General Manager gidan rediyon Albarka na ƙashin kansa. A dangane da wannan dambarwar, wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya nema mana ƙarin bayani akan wannan batu.
Biyo bayan rahoto da kafar yaɗa labaran Premium Times da ke zayyana labaransa a kafar yanar gizo ya yi, inda ke zargin gwamnatin jihar Bauchi da ma gwamnan jihar da ba da kwangila wa kamfanin da yake mallaka don sayan motoci na naira biliyan 3.6. Wannan rahoto ya ja hankalin kafofin yaɗa labarai da gidajen rediyo, musamman ma na masu zaman kansu. A wata takaitacciyar ganawa da tsohon General Manager gidan rediyon Albarka FM Alhaji Musa Waziri Hardawa, Taylor Tarho don sanin gaskiyar lamarin banansa aiki, ya ce ba a kore shi daga aiki ba, ya bar aikin ne na ƙashin kansa. Sai dai kuma domin sanin yadda ka'idar aikin jarida da kuma rubuta labarai, na tuntuɓi wani gogaggen ɗan jarida, Alhaji Ado Abdullahi Azad, da ke aikin jarida wa kamfanin Reuters, ga abin da ya ce.
Mujallar nan ta ko kuma jarida online na Premium Times ba ta yi wa Musa Waziri adalci ba, saboda a matsayin shi na shugaban gidan wannan radio, wanda shi ne ma ya sa wannan gidan radio suna Albarka, ba ta musu adalci ko kadai ba, saboda lokacin da yake General Manager an kawo canje-canje da yawa a gidan wannan radio na Albarka, wanda su wannan Premium Times ba su taɓa dauka ba. Wannan shiri da aka yi kuma na program ba Musa Waziri ya yi ba, saboda haka gaskiya ba ta musu adalci ba, kamata a yi ta bakinsa sannan ta zo ta faɗi abin da ta faɗa. Kamar haka,
aikin jarida yana da hurumin da yake abin da ka faɗa su canza maka shi, don saboda shi Musa ya ce ba a yi wannan bayani da shi na cewar ya bar aiki ba. Da wato ya bar aiki ne na ƙashin kansa, ba wai hukumar gidan rediyon Albarka ne ta kore shi ba.
Idan ya ga dama zai iya kai wannan gidan jarida Premium Times ƙara ga hukumar ƴan jarida, saboda ba abin da ya faɗa ba kenan. Sai dai ya kai su ƙara, ko kuma ya kai su ƙara ga gama kotu akan sun ɓata mishi suna. Dama tun da farko yana so ya bar aiki din akan ya gaji, dama an ce fito ne ya tsayar da gidan rediyon ta zama takafu kuma ta kafu. So yana da maniyan barin gidan rediyon nan kafin ma wannan abin ya faru.
A gefe guda, wani mai sharha kan lamuran yau da kullum a kafafen yaɗa labarai kuma tsohon shugaban kungiyar kwadugo a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, ya tsokaci kan yadda ƴan jarida ya kamata su rinka gudanar da ayyukansu.
To na farko, tilas ya zamanto an bincika tushen labari da gaskiyar labari, idan labari baki ne a bar shi a bakinsa, idan fari ne a bar shi a fadinsa. Saboda haka bai kamata hada harkan gwamnati da kuma harkan gidan radio mai zaman kansa ba. Wannan abubuwa ne guda biyu wanda kuma ba su da magama. To da ya kamata a kamanta adalci wajen yada labaran domin a fayyace meye gaskiyan al'amari din, domin abin da shi wanda abin ya shafe shi ya fada daban, abin kuma daga su kafofin watsa labarai suka buga daban. Saboda haka mutane sun shiga dan rudani ganin cewa shi Musa Wazir hada wato da tsohon dan jarida ne wanda kuma ya san ka'ida da dokoki da aikin jarida. To wannan ganin cewa yan jaridu da jaridu da kafofin watsa labarai kullum za su bada labari, to su duba sahihancin labarin kuma su nemi tushen labarin, sannan su kamanta adalci a ji bangaren duka guda biyu domin a fitar da gaskiyan al'amari din. Saboda haka wannan labarin a gaskiya na ganin bai tafi daidai da zamani na labari da ya kamata a bincika a san sahihancin sa kafin a zayyana wa mutane domin ka samu rudani a cikin al'umma.
Ita dama wannan jarida ta internet wato Premium Times ce ma shi an sallame shi, amma daga baya shi ya zo ya ce ba haka suka yi da wannan Premium Times ba, bai ce an kore shi ba, shi bar aiki da kashin kansa. To ba ganin hanyar da ita wannan jarida ta bi gashi ya zo ya ce ba haka bane, kenan ya da mutane za su dauki wannan kafin ya ga labarai.
Wato shi don ga haka so a ce akwai abin da ake cewa investigative journalism, wato kai yawa investigative journalism kai bincike mai sahihanci hanci don ka tabbatar da abin da zaka gaya wa mutane, musamman kamar yanzu da muke cikin sabuwar gwamnati. Idan dai jaridan ba wai aikin ta ne na neman laifin gwamnati ba, to na ganin da ya kamata kafin ta watsa wannan labari ta tabbatar da abin da take fadawa al'umma. Idan aka fara fitar irin wannan labarai kuma ba su da tushe kuma ba su da sahihanci, na tabbatar cewa abu na gwamnati na gwamnati ne. Kuma idan suna so su samu cikakken bayani, to da ya kamata su bincike inda ya kamata. Idan har ba su samu yadda suke so ba ne, to sai su yi nasu ta hanyar da ya fi dacewa, kafin nan kuma su zo su daidaita labarinsu da bangaren gwamnati. To tun da aka yi abin nan sai ya zama to cewa kamar bangare ɗaya ne. Ita gwamnati ba ta ce ma wani abu ba, to ina ga tun da ba ta ce wani abu bai kamata a ce kuma an samu hukunci a wani bangaren da bai dace ba, saboda kawai don an tattauna shi a cikin al'amura na yau da kullum. Ko saboda haka ina ga da gwamnatin da su kansu gidan radio din da ita kanta jarida, to da haka mata duk wannan a samu bayani bai daya wanda yake tafiya da gaskiya, yake tafiya da sahihanci, ba tare da neman bata juna ko kuma bata gwamnati ko bata shi kansa wannan tsohon shugaba na gidan radio ba. Na ga bincike da kuma tabbatar da abin da ake gaya wa mutane ko ake rubuta a matsayin labarai to ya zamanta ingantacce, ya zamanta wanda mutane da su gamsu ne, ba tare da a sa mutane su dinga zargin gwamnati ko su dinga zargin junansu ko kuma a samu sabani a cikin al'umma ba.
Kana ganin tuwa da shi Musa Wazir ya ce shi abin da yake suka tattauna daban da abin da ita wannan jarida ta yi, ya fito ne ya wanke kansa ko kuma dai irin rudani da yake ake shiga ciki a dangane da sahihancin abin da yake gudana?
Wato na farko sai ka duba matsayinsa, tsohon dan jarida ne kuma dattijo ne, saboda haka ya kamata a same shi da kalma daya. To ina ganin gudun kada a samu fitina ko a samu rashin jituwa, ko da ma menene take ta kawo abin da ya faɗa, ni aure na shi ne gaskiya don shi abin ya shafa kuma yayi ne har yanzu don a kwantar da hankalin mutane ya zamanto an samu zaman lafiya mai dorewa a jihar Bauchi, domin kada siyasa ta shiga. Don ita siyasa kamar iska ne, lokacin da ta shiga wani wurin ta yi dameji ba lama ka sani ba. Saboda haka abin da yayi da abin da ya gaya ma al'umma ina ga yayi daidai a matsayin sa na dattijo. Saura abin da ya kamata ita hukumar radio ta albarka, to ita ma ta sake jawabi irin wannan da tabbatar da cewa an samu kyakkyawan fahimta kuma ya aiki lafiya ya gama lafiya. Wannan zai bada tagomashi wa gidan radio kansa, sannan da shi kansa tsohon shugaba na wannan gidan radio.
Da kuma tuntubi sabon manajan gidan radio ya ce bai da cikakken bayanin abin da ya gudana, a yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta ce wannan batu tsakanin kafar Premium Times ne da gidan radio Albarka FM.
shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu da ke jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad da Julie Lazarus Gresham da ta hada ba da sauti. Ni Zahra Abidu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba daidai bane, amma yanda ya fito da abubuwa din da yanda yake maganin cewa idan mace an mare ta ita ma tamara.
Wato kowa ya san tarbiyyar sarki Sununsi na biyu shine bayar da za a yadda ana rashin gaskiya ko za ka halaka shi sai ya gaya ba.
Ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi, ni ban taɓa ganin mutumin da suke cikakke shekara ma ba su ɓata ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa mu zuwa wani sabon shiri na tsaka mai goya. Yau kamar mako guda kenan tun lokacin da aka sauke Sanusi Lami da Sanusi daga matsayin shi na sarkin Kano, bayan da aka share wata da watanni ana takun saka tsakaninsa da gwamnatin jihar ta Kanon ta Abdullahi Umar Ganduje. Tuni dai wannan gwamnatin ta riga ta nada Aminu Ado Bayero domin ya mai gurbin gidan nasu a matsayin sabon sarkin Kano na 15. To kuma ya jini taɓarɓarewar al'amura tsakanin shi sarkin da gwamnatin ta Kano har aka kai ga sauke shi Lami ɗin? Siyasa ce ko kuma dai wasu ɗabi'u ko halayen tsohon sarki ne suka janyo? Ashe kuma duk manyan da ya kamata a ce sun taka rawa wajen kashe wutar wannan rikicin sun taka ta? Wannan cire sarkin wani darasi ya kunsa ne ga sauran sarakunan gargajiya na Najeriya, musamman na arewacin Najeriya. To wannan duk suna cikin abubuwan da muke son mu soma taɓawa a dogon muhawarar da za mu fara ta daga yau kan cire shi Sanusi Lami da Sanusi daga wannan gadon sarauta na Kano. Amma kafin mu yi nisa cikin muhawarar, bari mu ji rawayin wasu Kanawa kan lamarin.
Sunana Aminu Ibrahim Maidawa Fagi. A matsayina na ɗan jihar Kano, haifaffen nan iyaye da kakanni da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu Murabus da kuma mai girma zababben gwamna shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gaskiya a fuska biyu nake kallon abin. Fuska ta farko ba su yi wa Kano adalci ba. Shi mai martaba bakinsa ya riga ya saba da faɗan maganganu waɗanda suke da gautsi ba kuma irin na ladabi na kalaman fada ba. Kuma ita fada duk inda ka tazo ta saka ka a ciki aka yi maka rawanin nan ka zauna, to dole sai ka koyi ladabanta da kuma haƙuri da tilas saboda ka zama shugaban al'umma. Kuma duk duniya inda fada take da mutumin da yake shi zababbe ne na siyasa ko na soja, to ba a rigima da mai ƙararren kwana. Domin shi mai mulki na gwamnati ƙararren kwana ne da shi an sa mai wa'adi, kai sa ka akai sai abin da Allah yi. To yanzu shi wannan mai martaba ya sa santsin takalminsa ya ɗebe shi, ya yi kalamai ka faɗi wannan magana da safe aje a ba gwamna haƙuri, ka faɗi kwanaki can da ya tunkuɗo Buhari ada bai daɗe haka ba.
Kuma da lam to yanzu ba tare da bata lokaci bane mu hada ku da wakilinmu na can Kanon Mahmud Ibrahim Kwali domin ya jagoranci ta muhawarar da ya shirya mana akan wannan lamari. Mahmud, dawa ka gayyato mana ni domin wannan muhawara.
A tare da ni domin tattauna wannan batu ina tare da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano kuma tsohon mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin majalisar dokoki, sai kuma Malam Musa Shu'aibu Ungogo, ɗaya daga ciki ko guda daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano tsoho Malam Muhammadu Sanusi na biyu da suke ƙoƙarin kare muradinsa da kuma manufofin sarki a lokuta daban-daban ko ma a kowane lokaci. Malamai, muna muku barka da zuwa.
Barka da zuwa.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina, da kai zan fara. ko za ka yi mana shimfiɗa menene musabbabin da yasa gwamnati ta dauki matakin da ta dauka na a ƙarshen ƙarshe dai ta sauke sarkin Kano ta mai gurbinsa da wani kuma kuna ganin hakan shine mafi a'aladin da abubuwan da suka dinga faruwa na kokarin aislu
ta'awuzu billahi min shaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyyi kai gara dai ko da nake so nayi maka mamuji shine ba wai gwamnatin jihar Kano ce ta matsu cewa shi sarki sai ya bar wannan kujera ba idan ka duba ga mu yan shekara 50 da wani abu har yan shekara 60 da wani abu mun saba ba wani sarki da muka saba da shi sai mai girma ko mai martaba Alhaji Ado Bayero kuma yanda yake tafi da abubuwansa da yanda yake sarautarsa da yanda yake tafi da mutane da yanda yake mu'amalolinsa sai ya zamana mutane gaba daya sun saba cewa yanayinsa mutum ne mai shiru-shiru mai kawaici kuma dukkan wasu abubuwa da ito ba haka kawai zai katsalan nan izo ya tsoma baki akan abubuwan da ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba to sai ya zo aka zo aka samu sarki da ɗabi'arsa da al'adunsa sun sha bamban da shi wancan sun sha bamban don alal hakika saboda bai dade tunda tun yana secondary ya tafi yana Lagos tsakanin Lagos Saudi Arabia Sudan da shauran gurare bai ma lakanci ko fahimci al'adu da ɗabi'u na shi malam Bahaushe musamman ba Kano ba don haka wannan shine dalilin da yasa zaka ga kowa da kowa duk wanda zai duba tsakaninsa da Allah zai ce ko wannan mutumin ko lalle kan abubuwan da yake yi sun saba da yanda suke ganin al'adu na sarauta yana yiwuwa
amma kuma ai cewa shi da ma yace zai kawo sauye-sauye domin ita rayuwa tana tafiya ne da sauye-sauye me zai sa a ce kullun sai a yi tafiya a tsari da
to magana ta gaskiya ko canji zaka kawo ya kamata ko ka bi mutane cikin hikima kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba daidai bane amma yanda ya fito da abubuwa din da yanda yake maganar cewa idan mace an mare ta ita ma tamara kamar magana da yake yi wato akan su kansu maganar makaranta da waɗannan abubuwa din dukkaninsu su mutane ba za su fahimta ba ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tunda na san shi ni ban taɓa ganin mutumin da suka yi cikakke shekara ma ba su ɓata ba da duk mutane dai waɗanda sun yadda da al'ada da ɗabi'a ta malam Bahaushe ba Kano za ka ga gaba ɗaya wannan ba bai cancanci a ce wannan shi ne sarki na Kanawa ba
don haka ce nan kuka yi wato aka magwamnati ta sauke shi ko kuma ya amma kafin ka amsa malam Musa Yahaya Ngogo malam Musa Shu'aibu Ngogo kuna ta cewa sarkin kudan zamani ne gashi ɗaya daga cikin watakila dalilai da shi honorable Ibrahim Zakar Sarine ke faɗa shi ne cewa bai ma lakanci al'adu da ɗabi'un mutanen Kano ba ma tukunna ballantana shi kansa sha'anin sarautar watakila wannan ya taimaka wajen karambata da watakila hukumomi da ma wasu daga cikin al'umma
alhamdulillahi wato kusan zan ba shi ansa akan tambayar da ya faɗa cewa sun saba da sakin Kano Ado Bayero kusan Fulani shekarsa 200 da wajen shirin 200 daidai suna mulkin Kano kusan sakin Kano Ado Bayero ya ɗebi 53 kusan shi ne fi daɗewa to amma a shekarun 53 dai babu wanda kai shi shiru babu wanda kai shi ƙin magana amma ya yi gwamnatoci kala-kala gwamna ya tarar da gwamna akalla sun kai 10 duk shirinsa sai da suka yi rigima da 'yan siyasa da sojoji har dakatar da shi aka yi wata 6 kuma babu wanda ya kai shi shiga shi siyasa mu shaida ne domin akwai gwamna da aka yi a Kano Malam Ibrahim Shekarau sarkin Kano Ado ɗauko shi ya yi ma ya naɗa shi sarautar da ba da shi kansa ya ce ba zai yi wannan sarautar yana sarki ba don mutane da yawa sun nemi a yi musu sardauna aka ƙi saboda tunawa da sardaunan Sokoto Sir Ahmadu Bello ya ce ba zai yi wannan ba na farko shi ya naɗa shi sarki saboda haka an kashe shi kuma akan tafarkin tabbatar da Arewa ta tsaya akan kafafuwanta, saboda haka suka yi meeting ba zai ba sai da ya nada shekarau Sardaunan Kano. Sannan ya zagaya kananan hukumomi 44 tallan shekarau da abin malam shekarau da kungiyarsa ta daidaita saho. Wannan
anya tallan shekarau kuwa yake yi
daidaita saho da aka yi akan gwamnatin malam shekarau, ai kusan tallan malam shekarau ne.
Misali idan haka ne su abin da suke faɗa, me ya hana kaman malam Muhammadu Sanusi yayi tallata manufofin gwamnati irin wannan? Misali tsarin a daidaita saho da ɗaya ne daga cikin manufofin gwamnatin Ibrahim Shekarau, me ya hana misali ya bi saho shi Muhammadu Sanusi na biyu ya tallata manufofin gwamnatin da yake aiki da ita? Misali
wannan gwamnatin da ta zo ba da daidaita saho ta zo ba, ta zo a kan rail. Abin da ya haɗo su shine za a yi jirgin ƙasa a Kano.
Amma bayan jirgin ƙasa, Malam Musa, akwai manufofi da tsare-tsare na aikace-aikacen gwamnati. Me yasa bai ɗauki wasu daga ciki ya taimaka wa gwamnati ba, kamar yadda shi mai martaba marigayi?
Da na gaya ma abin da ya haɗa su, duk za mu sauka akan wannan. Abin da ya haɗa su shine gwamnatin jihar Kano za ta ciwo bashi na yin jirgin ƙasa. Zai fara daga Dawanau abin da ya kai zuwa Na'iba, daga ‘Yan Kaba abin da ya kai Canguza. Wannan kuɗi na malala gashin tankiya, kuɗi masu yawan gaske. Malamin shi mai girma a tsohon sarki, malamin lissabi ne, ya samu gwamna a ɗaki cewa wannan jirgi a nawa za a yi shi, kuma jirgi ne abin bukata na ƙasa a birnin Kano. In an yi nawa za a samu riba? Yara da suke makaranta a Kano su miliyan 4 ne, malaman makaranta su 67,000 ne, babu ingantattun malamai, yaran nan a ƙasa suke. Yau malaman makarantar nan haka suke tsi-tsi-tsi bayan da za a yi abin da ya ce a saka kuɗin can a yaran can da suke su miliyan 4 'yan firamare. Ba sai ka ɗauki kuɗi ka yi gayyato 'yan China, tsuntsiyar shara ma daga garin suke zuwa da ita, economy ba zai iya circulation ba. A tallafi ilimi ka yi su,
ko yashe su. Malam Mahmud, don Allah, shi wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shi ne iya wannan maganganu wa mai girma gwamna, ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce shi ɗaya daga cikin dalilan kenan?
Faga shi kuma lamai, to wannan ita ce shimfiɗar wannan mahalar da muka soma a yau kan cire tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi, wacce kuma za mu ci gaba da ita Allah yadda daga mako mai zuwa. Muna godiya ga baƙin namu Honorable Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abun Gogo, tare da shi kansa wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwali, a madadin su duka kanamu da Adil Mustapha Sakwata ne a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Sauraron shirye